إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شابقي قواتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا دشكرة دبو دايا دريه نورة تلاتين دبقي ديدي دا أشرن قواتن أغسط شكرة ميلادية تدبو بيدا قوم شاشدة وننشيني كسد نتمانين دا تقوص daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da addini da rayuwa da al'amuran yau da kullun da al'adun da manzon Allah ya rayu a kansu da tafarkin yadda yake mu'amalantar jama'a da yadda yake karantawarsa da fatawarsa da komai da ya shafi rayuwa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamai suna jinjina ga Ibnul Qayyim akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin Alhalin yana halin tafiya a kasar Makka, inda ya je aikin haji daga kasarsa ta Dimashku ba tare da yana da kayan aikin sa na rubutu da ainihin nazari ba. Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi. Muna bibiyan Ibnul Qayyim al-Jawziya a inda yake tattauna mana game da ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da janaza. زامة أشي إندي إتي فصد. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر. نادقت كنت فرك منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الجنائز تكب تشيمشي سيزوي صلى تشوانا صلى أكن كبر غاور. كما يدى إمام البخاري دا مسلم سكفتر haka ainihin al-Imam al-Baihaqi sun fitar da hadisi akan haka daga sahabbai irin su Abu Huraira da Ibnu Abbas da makamantansu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah akan mamata wadanda aka rufe su ba tare da ya samu halin yi musu sallah ba, sai ya zo kan kabarin ya tsaya, mutane suka yi sahu, akai kabbara, akai ma ainihin wannan mamaci sabuwar sallah kabbarahu. فصلى مره على قبر بعد ليله يا تبين صلى akan wani kabari bayan kwana guda da rufe gawar. wa maratan ba'da salasin watarana kuma kamar inda Baihaqi ya fitar ya tabayin sallah a wani kabari bayan an kwana uku da rufe gawar. wa maratan ba'da shahri wan lokaci kuma yayi ainihin sallah akan kabari bayan an yi wata guda. haka ha ila yau Baihaqi ya fitar da riwaya akan haka daga sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara mushi yadda. walam yuqit fi zalika waqtan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya wani lokaci na musamman cewa ga haddin da idan gawa ta wuce wannan kwanakin ba za a yi mata sallah akan kabarinta ba, bai sanya wani haddi akan haka ba. qala ahmad rahimahullahu al-imam ahmad Allah ya kara mushi rahama yace man yashukku fi salati ala alqabri wane ne yake shakkan halastin yi magawa sallah alhalin tana cikin kabarinta. wayurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallama kana idza fatatuhu salatu fatatuhu aljanazatu salla ala alqabri min sittati awjihin kulluha hisani, yace ya zaka yi kai musun haka bayan an samu riwaya ta bangarori ta hanyoyi guda shida dukkanin su ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda suke tabbatar da manzon Allah yayi sallah magawa bayan an rufe ta, to ya za a yi kai musun haka bayan an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. fa haddal imamu ahmadu as-salata ala al-qabri bi shahri, imamu ahmad sai ga dacewar to ya sanya ka'ida cewa ana iya sake yi wa gawa sallah a cikin kabarinta idan dai bata wuce wata guda da rufewa ba. idh huwa al-aktharu huwa aktharu ma riwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallabadu domin wata din shine lokaci mafi tsayi da aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar duk da yake a usulance wannan ba za a karba ba dan mafhumi ne na adadi ba a aiki da shi a cikin usul fiqh shine kasancewar sallar juma'a da manzon Allah yayi da mutane suka tashi dinnan suka tafi neman abin da za su siya a kasuwa mutane 12 kawai suka rage sai wasu suka ce to ya nuna cewa mafi karancin mutanen da za su sallar juma'a da su mutum 12 ne wannan mafhumul adad haka kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato kasru da mil din da yace ya fara kasru duka mafhumi ne na adadi dan wama adaraka cewa inda ba haka bane da hukuncin ya canza dan haka wannan ba za a karba a matsayin dalili cewa daga wata guda ba za a iya yi ba malam ya ci gaba da cewa wa haddahu shafi'i rahimahullahu bima idza lam tabla lam yabla almayyit imam shafi'i shi kuma Allah ya kara mishi rahama yace shi kuma nashi haddin shine idan mamacin bai riga ya ragargaje ba to kaga ya zai a san ya ragargaje dan ragargajewa gawa na da alaka da irin garin da irin kasar da aka rufe mutum da irin halittar jikin mutumin da ya da alaka da shi yana da alaka kuma da falalar da Allah ya mishi wani Allah ya ga dama sai ya bashi ya dade bai lalace ba wani kuma cikin kankanin lokaci yake lalacewa musamman a wuraren da ake da tsananin zafin rana a garuwan da suke da tsananin zafin rana kaburbura mutanen da ke cikin kabarin suna saurin ragargajewa fiye da inda ba a zafin rana a inda ake kabari ake yin shi nan kusa shallow babu zurfi akwai tendency su furdewa da wurfi wanda suke can kasa kaburburan da ake sa musu itatuwa ko wani abu a kare mamacin daga kasa shi ma yafi saurin ridewa fiye da wanda aka maida kasa akan shi kaga ashe babu tabbataccen lokaci kenan akan yaushe ne ko kawai duk sanda aka yi tunanin ana ganin ga wannan fa halata ridi to kar ayi sallar inji imamu shafi kaga shi ma haddi ne wanda yake mai wuyar ganewa na'am ban gane ba eh a gyara shi eh kware ko da ba a maimai da kasan daidai ne a gyara din saboda ayi itikani wajen yin shi ya zama an gyara shi yayi kan gani a cikin hadisin imamul baihaqi ina jin mun karanta anan ko da manzo Allah ya ce ku gyara bakin kabarin nan duk da dai ba zai amfani mamacin ba to babu laifi a gyara kabarin yayi kan gani dan musulmi ana san duk abin zai yi shi mai quality wannan kuma bai hana a ce an mai da kasa akan shi ba in ma za a mai da kasan ne ko ba za a mayar ba daidai ne fa a maiwa da mamaci kasa kai tsaye haka ba tare da an sa komai ya sha makance kabarin da kasan ba daidai ne ina fata mun gane wannan daidai ne kuma a katange din duka ya halasta to kuma kowanne za a yi dai akwai bukata a yi kabarin ya zama an yi shi da itikani wato kar a ce tunda mamaci ne ba sai an gyara ba ayi kamar yadda za a yi gidan da zaka shiga ka zauna ne kana so ka ga ya kai ga test din da ka kake abin nan me yasa aka ce ko ruwan wankan a kula da ruwan ya zama wanda me rai zai iya amfani da shi ne wajen ken shi da yawan shi da zafin shi ko sanyin shi ma'ana ana hunturu ne to a dafa shi yayi dumi a sarka yadda ko kai me rai in kai ba za ka cutu ba idan kuma lokacin zafi ne ko wuraren da aka saba amfani da ruwa mai sanyi babu laifi kar kuma a ce tunda mamaci ne kai bari a debo ruwan rafi mai datti bayan ga ruwan famfo ko na rijiya ko na bohol ana ganin tunda shi mamaci ne baya da bukata ma'ana komai a yi shi da itikani ina fata mun gane wannan na'am tura kasa aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah kasa aka tura mishi kai sai sallallahu alaihi wasallama bi abi huwa wa ummi a ba nasi bane ba nasi bane sanya ruwan zafi ko ruwan sanyi a jumlace ne malamai suka ce a sanya ruwa irin wanda mai rai zai amfani da shi to kaga masu rai kuma amfanin su da ruwa ya bambanta na yanayi da irin mutanen wurin da irin wadatar su ko rashin wadatar su ko ba haka ba da haka ba za ka itlaqin wani irin ruwa bane a duba dai a irin wannan wurin ko wannan lokacin ko wannan garin ga magarin mutum da wani ruwa yake wanka da ruwan zafi ko to a sa mu mamaci shi ma ruwan zafi akwai kuma inda ana zafin da ba a buƙatar sai an dama mu ruwa ko lokacin yanayin da ba a buƙatar sai ruwa yayi zafi to sai a sa mu shi irin wannan wallahu ta'ala alam sai malin ya ci gaba da cewa na'am wa mana'a minha malikun wa abu hanifa rahimahumullahu illa lil waliyyi idha kana ghaiban al-imamu malik da abu hanifa Allah ya musu rahama su kuma suka ce yin sallah gagawa a cikin kabari ba sunna bace sai ga mutumin da yake shine shugaba na al'umma sai shugaba wanda bai samu yi wa gawar sallah ba babban limami baya nan akai magawar sallah in ya dawo ya ga yana da bukata sai ya je wannan ita ce fatawa mafi dacewa da in ka kalli yanayin abubuwan da suka faru domin sahabbai isu isu idan wani ya mutu wani baya nan ba a samu tarihi akan suna zuwa su yi magawar sallah ba sai dai shi manzon Allah ne yake zuwa yayi magawar da aka rufe mata sallah ba wannan yana cewa sunna ce ga shugaban al'umma kenan amma sauran mutane in ba su samu sallah ba to sai su yi ta addu'a a duk inda suke duk sanda suka tuna mamacin su gaba da mushi addu'a insha Allah wannan ya wadatar wa minha wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqumu 'inda ra'sir rajuli wa wasatil mar'a na daga cikin shiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo tsayawa akan gawa da aka kwantar da gawa a cikin a gaban shi zai mata sallah to ya kifu ya koma inda ra'sir rajuli sai tsaya a daidai keyar namiji idan namiji ne gawar sai liman ya tsaya a daidai saitin keyar gawar wa wasatil mar'ati ita kuma mace tsaya a daidai saitin tsakiya ya raba gawar tsakiya ya zama yana tsaye a tsakiyarta rabi na damashi rabi na ta hagun shi haka aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu al-bukhari da muslim da abu dauda da al-imamu tirmidhi da tahawi da tayalisi duka sun mutar da hadisi akan wannan haka al-imamu ahmad shima da al-imamu malik a cikin muwatta hadisi ne tabbatacce shahararre ingantacce dukkanin su daga sahabi samuratu dan jundub Allah ya kara mishi yadda ina fata mun gane wannan jama'a malam yace wa kana min hadihi faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama as-salatu ala tifli na daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa yana yin sallar gawa ga jinjiri haka yafi jinjiri dan kankani ya rasu manzon Allah yana yi mishi sallah mustahabbi ne kamar da zamu zo mu ci in an so ayi in an so kuma ana iya bari ba dole bane فصح عنه انه قال دان هكا يا انغنتا daga annabi alaihi salatu wassalam yana cewa at-tiflu yusalla alaihi yaro ana yi mishi sallah ana yi ma yaro sallah wannan hadisi al-imam ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah dukkanin su sun fitar da shi daga sahabi al-mughira ibn shu'ba Allah ya kara mishi yadda a inda yake cewa ar-rakibu yasiru khalfal janaza wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminaha wa an yasariha qariban sai yace wasiqtu yusalla alayhi yago da wannan lafazin bari shine as-siqtu a wannan lafazin kuma wattiflu yusalla alayhi duka sun inganta wadannan lafazin dan haka ana yi ma yaro karami sallah ana yi ma ainihin wato yaro karami sallah gawa kuma in an so babu laifi ana iya rufe shi ba tare da an mai sallah ba sai a duba kawai wanne ne maslaha wanne ne zai yi wa fi sunan ibn majah marfu'an a cikin littafin sunan ta al-imam al-hafiz ibn majah Allah ya gafarta mishi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sallu ala atfalikum ku dinga yi wa ƴaƴanku sallah fa innahum min afratikum ƴaƴanku suna daga cikin afrat me ma'anar kalmar faratun lafazi ne daga cikin adbat wato wanda suke daukar ma'anar su da kishiyar ma'anar su dan faratu yana zuwa da ma'anar wanda yake gabanka kuma faratu wanda yake bayanka ana faratukum alal haudi ni zan riga ku zuwa alhaud nan kuma afratukum ai tarikatukum wanda za ku bari a baya ina fata mun gane kamar da yake zuwa da ma'anar gaggawa yana kuma zuwa da ma'anar saidi rashin gaggawa kamar da Allah yake cewa misali inna nakhafu an yufrata alaina aw an natgha ko eh muna tsoron kada ai mana gaggawa shine ma'anar nufin yufrata alaina kuma nan kuma da Allah ya ce wa kana amruhu furba al'amarin shi ya kasance furat anan ana fasara shi da wato wanda ya keta iyaka wanda ya fita daga wato ya ja baya daga asalin abin da ya kamata su da kaga an za fasara afratukum da ma'anar afratukum ai khalafukum sune na bayanku wasu fasara shi da waccan ma'ana afratukum ai waɗanda za su riga ku zuwa bakin ainihin wato aljanna kamar da manzo Allah ya ce ana faratukum alal haut ni me ainihin rigayenku zuwa ga tabki ne to haka afratukum ƴaƴanku za su riga ku zuwa bakin aljanna za ku tare da su a wajen wasu kuma suna fasara shi da ɗaya ma'anar cewa sune gadanku sune tarikatukum ina fata mun gane wannan ya fi bayyana a fasara shi da cewa za su riga ku zuwa bakin ainihin aljanna din sai dai hadisin da'ifi ne jama'a bai inganta ba da wannan lafazin al-imam ibnu majah ya fitar da shi kamar da malamin ambata a ciki amma a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna ainihin al-bakhtari ibnu ubaidi al-kalbi wannan mutumi malamai sun ce matrukin ne abun watsi ne malam albani muhammad nasiruddin a cikin abda'ifa lamba ta 2000 da lamba 6 yama ce hadisin na ƙarya ne ma gaba ɗaya ba ma wai da ifi bane kadai hadisin ƙarya ne qala ahmad ibn abi abda sa'altu ahmad mata yajibu an yusalla al-siq yace na tambayi ahmad dan hanbali yaushe ne ya zama wajibi ya zama dole ayi ma ainihin wato bari shine al-siq miscarriage dan da aka haifa kafin lokaci yazo babu rai qala sai ahmad yace idza ata alaihi arba'atu ashhur idan yayi wata hudu li annahu yunfakhu fihi ruh saboda ana gura mishi rai ne bayan wata hudu to wannan magana jama'a mahallike ta rigingimu sosai a cikin ilimi ina jin wasu talibai da muke katuru su yi ta na wannan matsala mun tattauna ta a baya dalla bari mu ishara akan abin da ake nufi ina gaske cewa yaro sai bayan wata hudu ake hura mishi rai ana kafa hujja da hadisin inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman sai a kara da lafazin nutfatan to wannan kuskure ne lafazin da yazo a cikin Bukhari da Muslim da sauran isnadoji mu'tamadai jama'a bai zo da lafazin nutfa ba bai zo da lafazin nutfatan ba ya zo ne kawai da lafazin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman dayan ana hada halittar shi a cikin cikin uwarsa a cikin kwanaki 40 duka hadin halitta a kwanaki 40 ake dayan hadisin na Huzaifa dan Asid a cikin Muslim shi ya bayyana komai yace idza ata ala nutfatin isna aw 43 yawman idan aka samu kwana 42 ko da 3 bayan maniyi ya riga ya shiga mahaifa maniyin da Allah ke ne halitta akan shi to sai a zo a yi wannan aikin mala'ika ya tambayi Allah me za a yi Allah ya ce kaza me za a yi Allah ya ce kaza me za a yi ya Allah dan wuta ko dan aljanna ya Allah namiji ko mace arzikin shi fa duk za a rubuta wannan ne ana yin shi ne a cikin kwana 42 bayan an wuce kwana 41 a kwana 41 abinda ke faruwa kamar yadda ya tabbata a cikin nassoshin da kuma a kimiyyance shine maniyin yana shiga dukkanin cikin lungun jikin matar anan ne ake aikin tattaro halittun danginsu ayi wannan abinda ake ce makama famin aina yakunu shaba wannan ana yin shi a 7 din farko daga nan kuma sai bayan kwana 40 sai a turo mala'ika zai duk waɗannan ayyuka abu uku na farko da yake fara sakawa matsayin dan ba shine ya saka tubalin zuciya da tubalin hanta da tubalin kwakwalwa haka yazo a cikin addini haka yazo kuma a cikin kimiya har malami suka tattaunawa akan to wanne ne na farko wanne ne muhimmanci tsakanin hanta da kwakwalwa da zuciya karanta littafin aqsamul qur'an aqsamul qur'an na ibnu al-qayyim da fathul bari a cikin mujalladi na ainihin wato a 11 kitabul qadar kitabul qadari da kuma littafin ainihin wato jami'ul ulumi wal hikam na ibnu rajab bin al-hanbali a takeice jama'a wannan maganar duk da shahararta kuskure ce kuma an kaje ka bincika da kuka tambayi likitoci ana fara jin bugun zuciyar fetus kwayar halittar yaro dake cikin mahaifa bayan akalla 42 days ko kuma fi akasari 46 days wannan kuma gwargwadon sex din yaron idan mace ce halitta tana da laushi to daga 42 days ake fara jin wannan idan namiji ne halitta na da gauni sai an kai 46 days kamar yadda idan barin ne ma za a yi akwai haddin bari na namiji da na mace bai yiwa barar da cikin namiji kafin sati 6 kamar yadda cikin mace in ya kai sati 8 to baya barewa shi ma duk wannan ka ta kusha cikin musulunci jama'a duka kafin a zo a fara bincike na zamani ga littafin anan kowa ya je karanta in Allah ya so zamu zo mu summary din maganganun a mako mai zuwa ka je ka karanta a cikin littafin kitabul qadar shine hadisi na farko babi na farko wannan karin tukunna na farko cewa 40 yawman nutfatan babu shi babu nutfa a cikin hanyoyi ingantattu dan haka ba shine mu'tamari cewa sai an yi kwana 40 yana maniyi sana sake kwana 40 yana tsoka sana sake kwana 40 a same kashi sannan a hura mishi rai ba haka bane ko mun gane wannan da kyau ba haka ma'ana hadisin take ba ba kuma haka yake a waqi'i ba in ka tambayan mata ma da suka saba haihuwa yau shi suke fara jin motsin da a cikin su sukan fara jin motsin da kafin wannan lokacin in fact da yaro zai kai waɗannan watannin babu motsin shi ko to dole sai dai a je a cire ba mai rai bane ina fata mun gane wannan jama'a akwai dai maganganu da yawa an ka karanta maganganun su ibnu hajar maganganun su ainihin al-qadi iyad su ibnu al-qayyim malamai ibnu hajar ya tsaya ya tantance wannan mas'ala dalla dalla a cikin fathul bari hakan nan malam ibnu rajab bin al-hanbali a cikin sharhin 40 hadisa inda shi malam nawawi ya kawo hadisin shine hadisi na hudu ko a cikin 40 hadisi da zaka tara nan ma ya tsaya ya sharhi dalla dalla sai kuma littafin aqsamul qur'an na ainihin shi kan shi dai din har ila yau al-imamu al-hafiz ibnu qayyim al-jawziya hakanan ibnu taymiya shi ma a cikin majmu'ul fatawa an mishi tambaya akan ya za a hada hadisan guda biyu dan zahirin wannan hadisin na bukhari shine yake ainihin misdidin mutane zuwa ga wannan fasara ga kuma hadisin cikin muslim wanda yazo da magana dalla dalla cewa idan akai kwana 42 ko da uku sai a zo a yi duka waɗannan ayyukan abinda ke faruwa bayan kwana 120 shine cikar halitta wato an tsaga hannu an tsaga kafa da sauransu ya zama yana da surar dan adam amma kafin lokacin za a gan shi wani abu ne daban kamar ba dan adam kamar a bayan wannan kwanaki 40 din kamar likitoci suke fada wani dan dunkulan nama ne kawai haka sai wasu dugo guda uku a jiki wanda suke alamta zuciya da ainihin hanta da kwakwalwa to ana nan wannan zai dinga developing yana abin nan mahadar wannan hanta da zuciya da kwakwalwa sune suke zuwa su hadu kuma da code din da cibiyar sai ya fara samun supply na numfashi da abinci da awon da yake bukata daga jikin uwarsa da jini kafin lokaci kankare kuma sai ya zama waɗannan abubuwan sauran halittun suna ta gudana kuma an sha'anahu khalqan akharakin sai mu kuma mai da shi wata halitta daban almuhim shine an gina hukunce hukunce da yawa na fiqhu akan wannan kaidar kuma kuskure ce game da zubar da ciki game da yaushe ne za a tantance mace ta da ciki ko ba ta da shi game da wannan yanzu game da sallah shin za a yi bari sallah ko ba za a mishi ba kaji malamai suka ce sai ya kai wata hudu saboda a wata hudu ne ake samun rai to ba haka bane Allah kaga wannan lokacin akan samu tattabar za tsakanin malamai islamiya da yan boko saboda yan boko sun bincika wannan a ilmance sun gane haka ne idan masu imani ne sai su dinga jin tsoro kar su kafirta idan tsantsan yan boko ne kuma kawai su fito su barambaran da abin sai malaman addini kuma su musu hujumi su attacking din su cewa zindikai ne ba wani zindikanci a cikin jama'a abu ne ba a fahimci asalin shi ba kuma gashi a cikin karatu ba ba waɗannan daban dukan su ba wanda da gari shekara ya gane shekara 500 a duniya ba littafin yanzu bane in Allah ya so a karatu na gaba zamu samarin maganganun mun kai kan gaba amma ina fatan ƴan uwa dalibai su fara karantawa wanda yake da littafin ya samu ya saka alama ya bi ya gani musamman Fathul Bari din nan ya kawo bahsi mai yawa zaka sha mamaki irin ilimin da ke ciki kaga ashe musulmai suna da wannan ilimin sai kuma baya fa da shekara 700 babu wata na'ura amin fa da shekara 500 da wani abu babu wata na'ura da ake gwaji ballantana irin waɗannan sophisticated gadgets ne da ake sawa ma za a ga yaro a cikin TV ga yanan kowa na kallo koda na'ura amin koda irin wannan dan stick din na pregnancy test babu shi a lokacin dan tsinken nan da mata suke siyowa a kanti suna gwada ko suna da ciki ko fitsari da ake dauka aje ai testing a laboratory a gane kwanan ta nawa yanzu da samun juna biyu duka babu wannan a lokacin duka wato aiki ne na theory tsabara gin shi da kuma mulahazat da tsayawa a kalli yanayi amma musulmi sun kai ga wannan ilimin a lokacin da turawa ma suna cikin duhun jahilci dark age ba su san inda suke ba al'amura ne suka faru na juyin juye hali sai musulmi suka zama malalata har turawa suka sha gaban su akan ilimin kimiya da ainihin kere-kere da fasaha da makamantan su Allah ya tsare mu a takaice jama'a ana iya yi ma yaro sallah idan aka yi barin shi bayan sati 6 domin an riga an hura mashi daga lokacin insha Allah wallahu ta'ala alam malam yace qultu sai na ce da shi wato inji ainihin wato Ahmad dan Abi Abda kenan yace fa hadisul Mughira ibn Shu'ba to ya zakai da hadisin Mughira dan Shu'ba da yace at-tiful yusalla alayhi qala yace sahihun marfu'un hadisi ne ingantacce kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu sai nace laysa fi hadha bayanul arba'atil ashhur wala ghayruha to ai a cikin hadisin babu bayani akan watanni hudun ko wani abu daban qala sai yace kad qala hu sa'id ibn al musayyib ai sa'id dan musayyib ne ya bada fatawa da haka fa in qila to in aka ce fa hal sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala ibnihi ibrahima yawma mata shin ko da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma dan shi ibrahimu sallar gawaran da ya rasu kila sai a bada amsa a ce kad ikhtulifa fi zalika akwai sabani game da haka farawa abu dauda fi sunanihi an aisha radiyallahu anha qalat al imam abu dauda sijistani Allah ya gafarta mishi ya ruwaito a cikin sunan dinsa daga ainihin aisha radiyallahu anha tace mata ibrahim ibn an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa ibn 18 shahra sayyidina ibrahim dan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana da shekara 1 da wata 6 wata 18 kenan ko falam yusalli alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace kuma manzon allah bai mishi sallah ba wannan shine abin da ya inganta ya tabbata al-imam abu dauda ya fitar da hadisin الامام الحافظ ابن حجر الاسقلاني اتقن الاصابه يا حسن wannan hadisin haka malam muhammad nasir din al-albani اتقن احكام الجنائز وبدؤها قال الامام احمد حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن امره عن عائشه فذكره الامام احمد da yake wannan hadisin ga isnadin da ya kawo shi وقال احمد في روايه حنبل احمد يفدا a cikin riwaya hanbal wannan wato nis din al-imam ahmad dan gidan dan uwansa din yace hadha hadithun munkarun jiddan wa wahabna ishaqa yace wannan hadisi ne abin kyama kwarai yayi watsi da dan gidan ishaqu din can sai dai wannan magana da malam albani ya hakaito ta a cikin ahkamul janaiz sai yace la'allahu ya'ani al-farda tayu imamu ahmad yana nufin munkari anan fard wato riwaya ce mai hanya daya dan an samu a lafazin shi na wato jarhuwat ta'dil yakan yi amfani da lafazin munkar yana nufin hadisin da yazo ta hanya daya ba munkari da ma'ana gama gari a gun malamai wanda yake nufin ko dai riwayar maturuki wanda ba a karban tafarrudin sa ko kuma riwayar mutumin da ba amintacce ba in ya saba wa amintattu والمنكر الفرد به راو غدا وأجمع لضعفه فهو كذا تعديله لا يحمل التفرد تعديله لا يحمل التفرد شيني والمنكر الراوي به فرد غدا أتشي من رواية متن تيا يكتد ونا رواية تعديله لا يحمل التفرد وانده متمن دباء كربان تفرد انسا to nau'i ɗaya kenan daga cikin nau'o'in hadisi munkar a musalah. Nau'i na biyu kuma shine idan mutum ya ruwaito riwaya shi mai rauni ne, sai kuma wasu amintattu ko amintacce ya ruwaito ko suka ruwaito, to sunan tasu ma'arufiya, sunan tashi munkara. Da haka akwai munkar itlaqan, akwai kuma munkar bil muqarana. To duka waɗannan biyun ba su bane anan. Imam Ahmad yakan ce munkar yana nufin tafarrudi na wani mutum. Ina fata mun gane wannan, amma in ba haka ba isnadi ne kikkiawa. Wa qala al-Khallal, al-Imam Abu Bakr al-Khallal yace wa quri'a ala Abdullah haddathani abi, an karanta wa Abdullah dan gidan Imam Ahmad riwaya aka ce kace haddathani abi qala haddathana Aswad ibn Amir qala haddathana Isra'il qala haddathana Jabir al-Ju'fi, wannan sai ka samu shi tambari kenan ko, an amirin an al-bara ibn azibin qala sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi ibrahima wa mata wa huwa ibn 16 shahran. Al-imamu ahmad ya kara wannan, fitar da wannan riwaya daga jabiru dan yazidu kenan al-ju'fi, wanda da'ifi ne. Inda kaga wannan, wannan misalun ne hayyun bil muqarana ila al-hadith al-akhar, wannan misali ne ga hadisi munkari wacce riwaya ce ma'arufiya, riwayar ainihin Aisha wadda Abu Dawud ya fitar, ga kuma wata riwaya da Imam Ahmad ya fitar ta hanyar Barau dan Azib, amma a hanyar ta ga Jabir ibn Ibnu Yazid al-Ju'fi. Wannan Jabir dan Yazid al-Ju'fi malamai sun ce da'ifi ne, ba a karbar riwayar sa. To yanzu da'ifi yayi riwaya ta saba wa riwaya amintacci. Menene sabawar? A waccan riwaya an ce annabi bai mai sallah ba, sannan watannin shi a duniya 18, shi kuma yace annabi ya mai sallah kuma wata 16. Kaji sabani guda biyu a riwaya. Dan haka wannan shine munkarin jama'a, wannan bai inganta ba, babu shakka akan rashin ingancin sa. Wa zakara Abu Dauda al-Bahi qala lamma mata Ibrahim ibn Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama salla alaihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil maqaid. Har ila yau Abu Dawud ya kara fitar da wata riwaya daga ainihin wato Bahiyu, shine Abdullah dan Yasar al-Bahi, wanda wannan riwaya ce mursala, dan wannan mutumin bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Yace manzon Allah yayi wa dan shi sallah Ibrahim, randa Ibrahim dan ya rasu a maqaid, kama a ce a badala ko a dandali. Asalin maqaid shine wurin da mutane suke zama a kasuwa ko a dandali ko a bakin tasha ko a bakin wani titi da ake zama, wurin fira, kamar ka ce dandali ko santar zama ko bakin kaza ko mangwaran kaza, irin dai wuraren nan dandali da aka sani da badala da makamantansu. Sai ake cewa maqaid, inda ake zama kawai a ci dankali, a sha farfesu, a sha kunu, a yi fira, a yi sallah ko a yi tafira. Mun gano da ke jama'a, wai an je wannan wurin an mai sallah. Wannan hadisi shi ma da'ifi. Warawa wa zakara an Ata'in ibn Abi Rabahin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala ibnihi Ibrahima wa huwa ibn 70 layla. Sannan kuma ya kara ambata har ila yau shi Abu Dauda cewa daga Ata'u dan Rabah, kaga wannan shi ma mursali ne, dan Ata'u tabi'i ne, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yayi wa dan shi Ibrahim sallar gawa a lokacin Ibrahim din ya rayu ne kawai wata biyu da kwana 10, shine kwana 70. Wa za mursalu, wannan mursali ne, wahama fihi, wahima fihi Ata'u, Ata'u yayi kuskure a cikin shi, fa innahu qad kana tajawaza sana, domin yaron ma ai ya fi shekara a duniya. Wa ikhtalafa an-nasu fi hadhihi al-athari fa minhum man athbata as-salata alayhi, to sai malamai suka yi ta sabani game da waɗannan hadisai, wasu sun tabbatar da sallar, wa mana as-sihhata hadisi Aisha, suka ce hadisin Aisha bai inganta ba, kama qala al-imamu Ahmad wa ghayruhu, kama yadda muka ji daga Imam Ahmad. Qalu, suka ce wa hadhihi al-marasilu, waɗannan hadisai mursalai, ma hadisul bara'i, idan ka hada su da hadisin da muka ji na baya daga Bara'u dan Azib, ya shuddu ba'dhuha ba'dhan, to sai a hadu su ƙara wa junan su ƙarfi. Wa minhum man da'afa hadisul bara'i bi Jabir al-Ju'fi, akwai wanda suka raunata hadisin Bara'u saboda Jabir din can al-Ju'fi mai rauni ne, wa da'afa hadhihi al-marasila, kuma suka raunata waɗannan mursalai. Wa qala, suka ce hadisi ibn ishaqa asakhu minha, hadisin ibn ishaqa da yace manzon Allah bai mayaran sallah ba yafi inganci. Wannan magana ta biyu tace ta hakiki na gaskiya. Sun makhtalafa haula'i fi sababi alladhi li ajalihi lam yusalli alayhi, sannan kuma sai aka samu sabani, to me yasa manzon Allah bai yi wa yaron nan Ibrahim sallah ba? Fa qala ta'ifa, sai wasu suka ce istaghna bi bunuwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an qurbati salati allati hiya shafa'atul lahu, yaron ya wadatu ne daga kasancewa shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ya wadatar, baya buƙatuwa izuwa ga wannan sallah ta gawa wacce ta zama kamar ceto ne gare shi, kamar istaghna ash-shahidu bi shahadati an salati alaihi, kamar yadda shahidi ya wadatu baya buƙatar sallar gawa, dan sallar gawa addu'a ce. Shi yasa kamar yadda muka ambata a baya, sayyidu sadiq yake cewa in dai ya tabbata sallar gawa addu'a ce, to fasiki ko mutumin banza wanda ya mutu yana zunubi yafi buƙatuwa izuwa gare ta fiye da mutumin kirki. Daga kar a ce ba za a ji sallar fasiki ba, dan wani misali ya rataye kanshi ko ya je ya sha giya har yayi marisa, mota ta kade shi ya mutu ko, to wannan yafi kowa buƙata adda, yafi kowa buƙata a tare a mai sallah dan a samu Allah ya gafarta mai, saboda addu'a ce kuma yayi laifi, dan wanda yake hannun yan sanda shi ke buƙatar beli ko, ba wanda yake yawo kawai a gari kace mu je goyen sanda ne belinka, ko mun gane? To dan haka a irin nan ma ita ce ka'idar, shahidi ya riga ya tsira ya wuce ainihin wato wani buƙata na addu'a. Manzo Allah cikin hadisi ingantacce yace jinin farko da zai diga ko jinin karke a wata riwaya da zai diga ko zai dige tare da dukkanin zanuban shi, duk wanda aka shi a shahada ta yaki na jihadin musulunci jinin shi zai diga tare da dukkan zanuban shi, babu abinda zai rage a kan shi sai haƙoƙin mutane. To da haka baya buƙatar wata addu'a ta Allah ya ji kanshi a mai sallah, sai aka ce a bar shi a yadda yake, a bar shi da halin shi kyakkyawa ya gamu da Allah, haka kar a wanke jinin, kar a cire kayan da ke jikin shi, dan ya tashi a wurin Allah da wannan sura yub'athuna ala ma matu alaihi. To haka shi kuma wannan sai malamai suka yi kiyasin fitar da hikimar da ta hana Annabi alaihi salatu wasallam ya madan shi sallah, suka ce saboda yaron kasancewa shi da agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba shi da bukata zuwa ga addu'a. Sai dai kuma an samu wasu ƴaƴan manzo Allah da suka mutu kuma ya musu addu'a, ya musu sallah, kamar Ruqayya da Zainab matayen sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara mushi yadda. Sai mala ya ce wa qala taifatan ukhra, na'am eh, wanda aka ce su guda su ne manyan gari, limamai, mutanen kirki, shi ma fatawaci. Mala Albani ya faɗa a cikin Akamu Janais wa min qablihi Ibn Taymiya a cikin Majmu'ul Fatawa cewa za a lissafa menene zai zama maslaha. Ana ganin idan mutanen kirki suka janye jiki, sauran ƴan iska ƴan uwan shi za su ji tsoro su tuba, sai kai kaga wani da ya mutu fa wallahi duk sazan garin ba su sallar shi ba, gar mu tuba. In ana fata haka daga gare su za a yi yin wannan, sai Ibn Taymiya ya ce sai ka ki zuwa sallah, amma sai ka mai addu'a, kaga ka ci riba abu biyu, baka je gun sallar ba amma kuma ka mishi abin da yake bukata na addu'a. Rashin zuwa sallar ya zama wa'azi ga ire-iren shi, yin addu'a kuma ya zama asalin abin da yake bukata ya same shi daga gare ka. amma na iya tunasan da Malam Albani kanta da wannan littafin aka kama janaiz ko wani karatu sai ya ce to amma kuma a irin wannan zamanin sai an yi takalanta dan akwai ɗan iska ne yanzu waɗanda kai ustazu sallama da kake musu ma dama ta kura musu kake dama suna ganin in kana ganin su kana musu magana kana rage musu gudun iskanci to in kace yanzu ba ruwanka da su ce a hutororo sun samu abin da sun samu free chance to a irin wannan ba za a guje su ba za a guje su ba za a je gun janaiza a yi sallar kuma sai a yi amfani da wannan dama a musu wa'azi cewa to yanzu kai wane ne kaga abin da wannan ne yake me ka shirya wannan abu haka Hassan al-Basri yake yi Farazzak wani mawaki ne ta kadari idan an yi mutuwa sai Hassan al-Basri ya jashi ya kai shi gun janaiza kuma da haka ya tuba sai ana cikin rufa gawa sai ya ce mishi wannan gidan me ka tanadar mishi sai ya ce na tanadi la ilaha illallah fiye da shekara 70 da suka wuce sai ya ce mishi ai la ilaha illallah tirke ne ina madaurinta ina abin da zasu daure la ilaha illallah ba ta fadi ba shine sai ya fara waka akhafu wara alqabri illam yu'afini ashaddu min alqabri iltihaban wa adyaqa idza ja'ani yawm alqiyamati za'irun anifun wa sawwaqun yasuqul farazdaka yuqadu ila naril jahimi musarbala sarabil qatranil libas almuharraka yana ta dogon waka yana kuka yana nadama cewa ya shiga uku ya lalace in ya mutu haka yana tsoron ba kabari yake tsoro ba abin da ke bayan kabari ranar kiyama mala'ikan gidan wuta yazo mishi da wandan wuta a sanya mishi a kai shi wuta yace abin da yake jin tsoro kenan sanadiyar da ya tuba ya rage abubuwan da yake kenan so kaga kenan malami da mutanen kwarai da mutane nagari za su kula ne su ga menene maslahar da za ta kawo musu gyara a cikin al'ummarsu dan haka dole usale su zama suna da hangen nesa kafin ya zama kana da wato sur'atul badiha saurin risko abu da tunano ya yi kamata mu'amalance shi da an ce wane ya mutu wannan nan mutumin banza ne to yanzu da wane irin yanayi za mu mu'amalanci wannan yanayi mu da ake ganin mutanen kirki su wane ustadai su wane limamai shin agan sun je sun yi gaba gaba saboda tunanin maslahar za su yi ma shedanun da suka iya wannan iskancin wa'azi a wajen alal misali yanzu irin shekarun baya ko dake har yanzu ma sai ka ji an ce ga wasu ƴan tauri ƴan tudun wada da ƴan gelle su ko ƴan kofar doka da ƴan sabon layi suna fada a nan garin Zariya din nan har sai a je sai a kashe wani to irin wannan yanzu irin wannan mutuwa ce mai ban tsoro abin Allah wadai to ya usalan angobas me ya kamata su idan suka ga yanayin yafi kamata su shiga cikin jana'iza dan karke ma za ka ga ɗan taurin sun riga sun guda a lokacin sai ku ɗauki makara ku je ku ɗauko gawa ku zo ku mata wanka ku mata sallah in aka je gun sallah duk wanda ku gani da irin askin wannan ɗan iskan sai ku mishi wazi to da kaga abin da ya faru da wani kaga yadda ya rasa rayuwar shi ka ji tsoron Allah ka tuba to kaga wannan yanayin za a iya ɗaukan wannan yanayi in kuma aka ga ba wannan yanayin ne zai amfani ba ai suna nan ma suna ta ihu wallahi sai sun dauki fansa kaza 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 ba na dama tare da su sai a kyale su basu ma san ya ake wa gawa ba basu san ma me next line of action da ya kamata a dauka ba idan an yi mutuwa ko irin wannan dan na cikin sotin ma idan na dan gidan annabi Adam ko sai sun nemi bayani fa arsalallahu fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard liyurahu kayfa yuwari sau'ata akhi bai san ma yake gawa ba yake sa to kaga wannan sai a kyale su sai zai zama musu abin nadama cewa lalle aikin da suka ba mai kyau bane to daga baya kuma sai a ja su a jika a musu wazi a takaice dai abin da ake cewa shine waɗannan fatawoyi ne za a kalle su ne gwargwadon yanayi dan ita fatawa tana aiki ne kai kowace akan yanayi da ya dace da ita amma aslan duk musulmi za a mai sallah karanta ahkamul janaiz Albani ya jero dukkanin mutanen da ake wa sallah da waɗanda ba a yi wa zaka ji ya ce da wanda ya kashe kanshi da wanda aka ma haddi da wanda kaza da fasiki da wanda ake bi bashi ya ce duk ana musu sallah sai ya kawo wannan magana da muke dinnan yanzu a nan cewa to amma gashi kaza 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 duk ya ambace su wajen kallon mutane guda bakwai waɗanda mu a al'adance za ga dai wannan mutuwa za mu ce ne rabu da su kawai mun bi so mu tare a mutumin da na kirki tsakani da Allah wannan shi ne ɗabi'a mutane ko to zaka ji cewa yana da wani haƙƙi akan ka kaje kai sallaci gawo shi garaka shi ai mutumin kirki ne amma mutumin banza to mutane suna kyamata suna baya da zuwa wurin sallah to a takaice yanzu wannan wa'azi ne kenan ga wanda ya san ana lissafa shi a mutumin banza sai ji tsoron Allah dina yakin banza kawai dan kar ka mutu a zo ma ana ta shawara za a ma sallah ko ba za a yi ma ba suwa za a bari su ma sallah shin mutanen kirki za su zo su maka sallah ko ku za a bar mutanen banza su ma sannan da na ambaci aski jama'a mun fara a baya cewa idan mutun ya mutu ba a cire komai a jikin shi akwai wani da ya mutu irin haka yayi wasiya wai bayan ya mutu ya aske mai gashi suka mun tambaya na cewa wannan wasiya ja'ira ce ba za a cika ta ba nace idan ku aske gashi na za ku zuba shi shi ma gashin wani bangare ne na gawa za ku mai kabari ne daban wai kai yaji lahira da gashi haka sace mai sai na kawo musu hadisin wancan na cikin muslim wanda manzo Allah ya bada labarin mutumin nan da yayi laifi ya mai yawa yace mai ayin shi dan ya mutu aje a kona gawa a dandaka tokar sai an je bakin teku a kalle inda iska take sai a shekar wai yana so ya ba Allah wayo kai ya zama cikin adadil mabu'usin ana gama shekarwa sai Allah ya ce malaiku a tattaro ta gaba daya a sake molding din mutum a kera shi kama bada anakum ta'udun kenan ko sai Allah ya tambaye shi ce kai me yasa kai haka sai ce wallahi tsabar tsoran azaba ne sai Allah ya ce to je kana gafarta ma ba sunna bane ko kace aje amma haka ba shar'u man qabla na ne wannan ko eh so nace musu kun ga kenan koda kun aske mishi gashin ba zai mai amfani ba indai Allah bai yi nufin lallabe shi da rahama ba da haka abin da ku roƙa ko ku roƙa mishi Allah ya gafarta mishi shine abin da zai mishi amfani amma wannan askin da sunan dabara to ba zai mai amfani ba gashi ma da yake bada labari yanzu idan wai an aske sai kuma a sa a cikin makara a cikin da kafarin da farce to kaga duk kuskure ne wannan ba a aske komai haka za a bar shi in dai mace ce aka je garin ta da gashi gashin ya zube to shine sai a saka a ciki kamar yadda mutumin da ya hatsari wata gaba ta balle garin wanka ko ta riga ta balle a irin gasty accident haka misali a ce wani gaba jikin shi ya fita to shi ma sai a cusa a ciki kai koda kunya ce tana zuba haka za a tare a zuba a ciki dan duka bangare ne na jikin shi Allah ya tsare na'am za a tsefe a taje sai kuma a tukke shi guda uku ayi mata kaho guda uku eh hannu ko wata gaba ta cire shi ma za a wanke shi da ake wanke gawa wannan wanki uku za a yi mishi shi ma sai a maida shi a kwanta da shi daidai wurin in zai kwanta in ba zai kwanta ba kuma a sa shi inda ya sawaka na'am eh na'am eh ai nace shahidin yaki shahidi wanda aka shi a gurin jihadi shine yake da wannan falala amma sauran shahidai waɗanda ba irin wannan ba kamar wanda ya fada ruwa ko wanda ya kone ko wanda ya mutu a annoba duk wannan ana musu wanka haka wanda ya mutu a aikin haji kuma haka macen ta mutu wajen naƙuda ko haihuwa duka waɗannan shahidai ne da umumin lafuzan da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta kamar janayis amma duk ana musu wanka amma shahidi number 1 general a cikin shahidai shine shahidin da aka kashe a wurin jihadi eh duka sauran shahidai ne na hukunci amma shi shahidi ne na asali wallahu a'lam kuma da ya ci gaba da cewa wa qala ta'ifatun ukhra wasu kuma suka ce innahu mata yawma kasafati shamsu ai shi sayyidina ibrahim dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ne ran da aka yi kusufi fashtagala bi salati al-kusufi an salati alayhi to sallar kusufin sai ta dauke hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yin sallah a gagawar dan haka kamar wato ba shi da lokaci ne sai kawai ya hakura tunda ba dole bane ana abin da ya shafi duka al'umma yanzu da kuma ne shafi gidan shi kadai sai bibita na al'umma akan na gidan shi wannan duk kokarin samo wa abun mafita ne na malamai wa qala ta'ifa la ta'aruda baina hadhihi al-athar wasu malamai suka ce babu karo tsakanin waɗannan hadisan tsakanin ingantattunan da masu rauni inji wasu malaman fa innahu amrun bis salati alai fa innahu amara bis salati alai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi umarni yace aje a mai sallah fa qila salli alai shine wasu suka ba da labari suka ce an mai sallah wa ma'ana yace ma wasu ne su je shi sallah shi kuma ba tare da yaji yayi da kanshi ba walam yubashirha bi nafsihi amma shi bai yi da kanshi ba lishtighalihi bi salati al-kusuf saboda ya shagaltu da sallar kusufi wannan zai yiwu ne a fassara hadisan da haka inda waɗancan sun inganta wakila lam yusalli alaihi wasu kuma suka ce bai mai sallah bane. Wa qalat firqatun, wata kungiya kuma ta ce riwayatul musbiti aula, riwayan wanda suka ce an yi sallah tafi cancanta a karbe ta. Li anna ma'ahu ziyaratu ilm, domin wanda ya tabbatar ya kawo karin ilimi shi ma wannan inda ya inganta kenan. Wa idza ta'arada an-nafi wal isbatu quddima al-isbat, idan aka samu karo tsakanin korewa da tabbatarwa za a gabatar da tabbatarwa. Wani ya ce ba a yi sallah ba, wani kuma ya ce an yi. To wanda ya ce an yi ya kawo abin da wanda ya ce ba a yi ba ne ya sani. Da a ce isnadin kowace ya inganta, wannan ma wajihi ne da zai iya yiwuwa hanya da za a hada su. Amma tunda bai inganta ba, abin da za a kwana kai shi ne asali sallah ga yaro din ba dole ba ne. Mustahabbi ce idan an ga dama a yi, in ba a ga dama ba ko kuma babu hali ba sai an yi ba, sai a yi abin da ya sawwaka a rufe shi a je a ainihin wato sa shi alkafani a je a rufe shi. Wallahu a'lam. Faslu, mala yace ga wata ainihin gaba. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallama annahu la yusalli ala man qatala nafsihi wala ala man ghalla min al-ghanima, na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi dai manzon Allah baya yin sallah ga wanda ya kashe kanshi, ba kuma yayin sallah ga wanda ya satar ganima ta musulmai. To kaga shine magana shi annabi alaihi salatu wassalam a matsayin shi na jagoran al'umma, to ya kiye wanda ya kashe kanshi sallah, amma sai ya ce ku kuje ku mishi. To su din nan mutanen kirki ne, ba kama manta, ba wai iskan gari ne haka ne ba, sahabbai ne, su ne suka mai sallah. Mun gane shi sa daga nan ne aka dauka cewa to babu laifi babban liman ya janye jikin shi, amma sauran mutane su mai sallah. Haka wanda yayi gululi, wanda ya saci kudin al'umma shine, mutumin da ya sata gwamnati shi ma gululi ne, to kada liman ya mai sallah wani mutum. Amma yanzu kaga daga wani gari ma limamai za su shiga mota su tafi wani gari, kima irin wannan mugayen sallah. Har sai ka ji ma wani ana ce mishi liman yana cewa wanda suka saci kudin gwamnati waya kyalisu, ka a ce musu komai waya kyalisu. To kaga wannan ya mafi aibi fiye da a ce a musu sallah ko, ma'ana so yake a bar su da zunubi sai su shiga wuta, bai so a tsarkake su a duniyan nan. Wannan haka Muslim ya fitar da hadisi akan haka da al-Imam an-Nasa'i da sauran malamai duka sun fitar akan hukunce-hukuncen da suka shafi waɗannan ainihin ka'idoji na mutumin da ya kashe kanshi da wanda ya sata ta ganima din. Hadisai ne daban-daban, zaka samu wasu su a cikin Bukhari, a cikin Kitabul Janaiz, da cikin littafin Kitabul Jihad na al-Imam al-Bukhari, haka a cikin Muslim Kitabul Janaiz, da kuma littafin al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi, haka Imam Ahmad shi ma ya fitar da hadisi akan haka. Wa ikhtalafa anhu fi salati ala al-maqtul haddan, an yi sabani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin yi wa wanda aka kashe ta hanyar haddi sallah. Kazani al-marjum, kamar mutumin da ya zina kuma aka tsaime da hukunci na mazinaci mai aure. Fasaha anhu annahu salla annahu sallallahu alaihi wasallama salla al-juhanniya allati radamaha, ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ga wata mata juhanniya din nan wacce ya ainihin jefe ta. Kissatan nan a cikin sahih Muslim mutawwala ta zo da kanta ta ce ita ta yi zina, wannan cikin da ke jikinta cikin shege. Manzo Allah ya ce ki je sai kin haihu, ta je ta haihu ta dawo, ya ce ki je sai kin yayi, ta sake dawowa. Manzo Allah ya ce ai yaron bai wadatu da gare ki ba, amma daga karki aka yi shawara a baiwa wani mutum daga cikin mutanen Madina ya rike yaron. Ita kuma aka je aka nade ta a cikin tufafinta aka yanke mata hukunci, aka jefe ta. Da aka jefe ta sai manzo Allah ya sa aka shirya ta zai mata sallah. Da yazo zai mata sallah sai Umar kawai ya zo sai ya tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Umar tusalli alaiha ya rasulullah wa qad zanat, ya manzo Allah yanzu nan karuwa zaka wa sallah bayan ta yi zina? Fa qala, sai manzo Allah ya ce laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 min ahli al-madinati la wasi'atu, wannan matar ta yi tubar da da za a raba tubar ga gidaje 70 na mutanen Madina da ta ishe su abinda za su tuba, Allah ya karbi tubar su. Wa qad wajadat tawbatan afdala, wa hal wajadta tawbatan afdala min an jarat bi nafsi halillahi ta'ala, kana jin akwai tuba da ta kai falalar da ta bada kanta ai mata hukunci dinan na Allah? Babu tuba da ta kai mutun ya bada kanshi ce mai hukunci dan Allah. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi a cikin ainihin as-sahih din sa, haka al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i, Tirmidhi ma ya fitar da shi, dukkanin su daga ainihin sahabi Imran dan Hussein, Allah ya kara mushi yadda. Ina fata mun gane wannan. To kaga manzon Allah ya mata sallah alayhi salatu wassalam, kenan wanda yayi zina aka mai haddi ya tsarkaka insha Allah, to babu laifi wannan babban limami na iya mai sallah. Amma wanda ba a mai haddi ba fa, wanda a matsayin mazinaci aka san shi kuma ba a mishi haddi ba, to za a iya maida shi cikin wancan lissafin na waɗancan masu laifin. Da aka babban limami sai ya kiyayi wannan ainihin gawar, amma sauran mutane suna iya mata sallah babu laifi akan haka, wallahu ta'ala alam. Wa dhakara al-Bukhari fi sahihihi qissata Ma'idh ibn Malik wa qala, a cikin littafin Bukhari al-Imam al-Bukhari ya ambaci qissan Ma'idh dan Malik kuma yace, wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairan wa salla alaihi, manzon Allah ya fada alkhairi game da Ma'idh dan Malik kuma manzon Allah yayi mishi sallah. وقد اختلف على الظهر في ذكر الصلاه عليه, amma an yi sabani daga makarantar zuhuri a isnadin wannan hadisi dangane da tabbatar da yima Ma'idh sallah ko ba a mai ba. Fa asbataha Mahmud ibn Ghailana, sai Mahmud dan Ghailan ya tabbatar da cewa annabi yayi sallah. Ana Abdul Razzaq anhu, daga Abdul Razzaq As-Sanani daga ainihin zuhuri. Wa khalafahu thamaniyatun min ashabi Abdul Razzaq, mutum takwas daga cikin ƴan makaranta Abdul Razzaq su kuma suka saba Mahmud ibn Ghailan. Falam yazkuruha, sai ba su ambaci sallar ba. To kaga ziyada ce ta sika anan, wanda asali ba ta saba musu ba, ta zo da ƙari. Ta haka za a yi saurin tukuɗe ta ba jama'a. Wahum, ga waɗanda ba su ambata ɗin ba su ne Ishaq ɗan Rawiya wa Muhammad ibn Yahya al-Zuhali wa Nuh ibn Habib wa al-Hasan ibn Ali wa Muhammad ibn al-Mutawakkil wa Humayd ibn Zanjawiyya wa Ahmad ibn Mansur al-Ramadi. Waɗannan dukan su fiqat ne daga makaranta al-Imam Abdul Razzaq, ko Abdul Razzaq As-Sanani, suka faɗi hadisin su a ciki ba su ce annabi ya mai sallah ba. Shi kuma Mahmud dan Ghailan shi ma amintacce yazo da wannan ƙarin. To da mun ziyartar fiqa ba ana itlaqin karba ne ko tunkuɗewa ba, akwai ka'idoji. Idan tana da wajihi ɗayan biyu ana karɓa, in ko ba ta da wajihi ko yaya aka buga sai ta saba ba za a karɓa ba. Ya zama wajihin shi ne ta zo da tafsirin abinda ba su fassara ba ne, ko ta zo da ƙarin bayanin abinda su ba su musa ba, kamar anan ba su ce ba a yi mai sallah ba, da haka ba musu suka yi akan abinda yake kawo ba, ba su faɗa ba ne kawai, shi kuma sai ya faɗi cewa annabi ya mai sallah, da haka za a karɓa jama'a. Musamman tunda abin da ya zo da shi shine irin abin da ya faru a kissar Juhainiyya din nan, ta tuba an mata haddi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah, haka shi ma wannan ya tuba an masa haddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah, dan shi ma haka ya zo ya ce yayi zina, hamdan Allah ya ce a shinshi na bakin shi ko ya sha giya ne, ya ce hankali na daya, manzon Allah ya ce ina waɗanda suka san shi ko yana da tabin hankali, aka ce ai lafiyar shi lau, sai da ya faɗa haka har so hudu, sannan manzo Allah ya ce aje a jefe shi, da aka je aka fara jefe shi ya ji zafin jiba sai ruga zai gudu, sabai suka yi atara atara a wajen harra suka karasa shi, suka zo suka faɗa manzo Allah ya ce da kun sani ku kyale shi, sai ya zo ya kare ta kanshi dama ba wanda ya gani. Shine manzo Allah yake hudu ba yana cewa mutum ya je ya tuba ga Allah ga zanubin da yayi ba sai ya zo ya bayyana mana ba. Yace kuma kar mu sake jin labarin wani da zamu bashi tsakankanin matanmu da ƴaƴanmu yana irin wannan abu. Irin wannan hadisan da wannan kisoshin su ne za ga waɗannan batatun ƴan Shi'a sai su ce ai ga sahabi ma yayi kaza. Of course ga sahabi yayi kaza, zunubi ne babu shakka akan wannan, kuma an mishi haddi. Amma duk irin wannan sahabban ba su da riwaya. Dan dama ana kyamar wani ne da yayi wani abu na fasikanci ana maganar riwaya. Amma dan yayi fasikanci baka yi hukunta cewa Allah bai mishi gafara ba, musamman bayan mishi haddi. Ana maganar riwaya ne, Ma'idh bai da riwaya, Juhainiyya ba ta da riwaya, duka ire-iren su ba su da riwaya ta hadisi ta karantar da wani ilimi. da haka anan dai fil jumla sahabbai mutanen kirki ne amma ba ma'asumai bane ku ƴan shi'a ku ne irin naku tasgaro da katobara kuke cewa shugabannin addini irin naku na ƙarya ma'asumai ne tun kuna tsaye da ismar akan waɗancan ahlul baiti da kuka nannada su a muqamai har ta kawo kuna sanyawa isma ga kullu man habba wa dabba har wannan takadar nan zariya Ibrahim Yakubu ba za zagin nan da aka kama aka rufe din nan Allah ya sa a ci gaba da rufe shi to har shi ɗan shi'a sun kai wa suna cewa ma'asumi a cikin waƙarsu dai wannan shashancin da yake duk irin wannan tasgaran da yake wai ma'asumi to a irin addinin ɗan shi'a kenan amma addinin musulmai annabawa ke da ismar da Allah ya assame su da ita mu ji wannan su ma Allah ne ya katange su amma in ba ka bi dan adam ba yi da wannan ismar sai dai yana tafiya ya dawo tsakankanin wato nagarta da rudin shedan tsakanin imani da gargada kaza da kaza ana gaba ana baya har Allah ya taimake shi ya tsira ko kuma idan Allah ya rubuta mashi bata ya samu kashi a cikin bata Allah ya tsare mu dan haka sahabbai mutanen kirki ne amma wannan bai hana wani a cikin su yayi wani abin da ba daidai ba shi yasa ma ai suna raye aka saukar da ayoyi din akan haramta wannan abubuwa akan haramta zina shan giya sata ƙarya cin amana saboda kenan suna iya faruwa a cikin su da ba su iya faruwa a cikin su ba da ba buƙatar saukar da ayoyin a cikin su kuma gano da ke jama'a kuma mutane din da kansu a kowane zamani suna da ainihin na ƙwarai din su suna da matsakaita suna da na ƙasa ƙasa da makamantan su sannan sabai fil jumla wani jil ne wanda Allah madaukakin sarki ya musu wato wani katanga ta musamman da kasancewar manzon Allah ya rayu a cikin su sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah yace ni ne kariya sabaina ni ne kariya ga sabaina to wannan kariyar ta kasance gare su sai ya zama Allah ya katange su daga barna mafi yawan barna fiye da kashi 99 da digo 9 na barna dan wannan abin da aka samu na wani daya ko biyu yayi bai zama abin da za a aibata sama da mutum 100 sabai sun fi mutum 100 in za a lissafa su ne karanta isaba ta Ibn Hajar a cikin muqaddima da ya ambata duk da yake mafi yawan su babu tarihin su akwai tarihin kamar mutum 30,000 ne kuma kamar haka to waɗannan mutanen dan wani mutum kwaya daya ko kwaya biyu kai ko kwaya 100 ne ma suka yi laifi dole za a lissafa cewa mutanen kirki ne saboda al-hukmul aglab amma saboda ku azzalimai ne a cikin hukuncin ku ya ku ƴan shi'a shi ta kuke faɗa wannan magana to kamar yadda aka shafa da dai ana namaitawa abin da ya shafi sahabbai da ake cewa ku shiru ba wai dan za su cutu bane ba dan ku ne za ku kwana ciki ku ne za ku kwana ciki su duk da za su yi wannan abin da kuke cewa sun yi din da ake mishi mummunar fasara Allah da ya halicce su ya san za su yi duk da haka kuma Allah ya ce ya gafarta musu ya ce ya karɓe su ya yarda da su ya ba su aljanna kuma yanzu sun shuɗe ba su a duniya ta haka yanzu in ka ce ƙarya ne ba yardaddu ba ne ba ƴan aljanna ba ne ba mutanen kirki ba ne to yanzu kana ja ne da rayayyen sarkin da ya ba su wannan falala ba da su kake ja ba dan dai su ba su ma san kana wannan haukar da kake ba duk wani wanda yake hauka a kansu ba su ma sani ba su da labari kai ne kawai kake haukarka da shashancinka kuma kai za ka kwana ciki Allah ya tsare mana imanin mu kuma da ya ci gaba da cewa قال البيهقي الامام البيهقي في كتاب معرفه السنن والاثار ان ني wannan magana yace wa qaul mahmud ibn ghailana innahu salla alayhi khata'un magana mahmud dan ghailan cewa an yi mishi sallah kuskure ne da ijma'i ashabi abdurrazzaq ala khilafi saboda daliban abdurrazzaq as-sanani din can gasanan da yawa sun hada akan saba mishi thumma ijma'u ashabi az-zuhri ala khilafi sannan daliban zuhuri ma su yunusa da su ibnu juraidin su ma sun saba ma ainihin wannan riwaya wa qad ikhtulifa fi qissati ma'iz ibn malik fa qala abu sa'id al-khudri mastaghfara lahu wa la sabbahu abu sa'id al-khudri da yazo a tashi riwaya sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce Allah ya ji kan ma'iz ba kuma bai zage shi ba wa qala buraidatu ibn al-hasibi innahu qala manzon Allah ya ce ne istaghfiru li ma'iz ibn malik ku roki Allah ya gafarta wa ma'iz dan malik fa qalu sai suka ce ghafara Allah li ma'iz ibn malik Allah ya gafarta wa ma'iz dan malik zakarahuma muslimun wadannan riwayoyin guda biyu dukan muslim ne ya ambace su وقال جابر فصلى عليه جابر يتي سي كما النبي يا مي صلى ذكره البخاري شي بخاري شي كما شي كاو روايه تشوا جابر يتي النبي يا مي صلى وهو حديث عبد الرزاق المعلل shine wancan hadisin na Abdul Razzaq da ake ƙoƙarin kawo mai illa saboda ainihin wato Mahmud dan Gailana ya karaita da shi sai dai jama'a kamar yadda muka shafara a wannan majalisin cewa kuskurantar da fiqa bi mujarradil mukhalafa ba daidai bane su malaman hadisin su suka faɗi wannan ina fata mun gane wannan musamman saboda akwai wajihin da za a fassara gayatul amri a ce fasalla alaihi ma'anar shi fada'a lahu shine mafi saukin fasara da za a mishi ina fata mun gane wannan a ce ya mishi addu'a ko da bai mai sallah ba amma a zahiri ya mai sallah musamman tunda muna da wata kissa da take goyen bayan irin wannan fasara ita ce waccan kissa ta waccan matar wallahu ta'ala alam wa qala abu bakr al-aslami lam yusalli alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa lam yanha anis salati alayhi ce manzon Allah bai mai sallah ba kuma bai hana a mai sallah ba zakarahu abu dauda wannan ita ce riwaya abu dauda da wani isnadi mai ban mamaki dan cewa yi an abi bishrin sai ya ce haddathani nafarun min ahli al-basra daga abu bishrin wasu jama'a tarin jama'a daga cikin malaman basara suka bashi hadisin ko malamai suka inganta suka ce ba jahala bace wannan ya daga cikin isnadoji masu ban mamaki a cikin ilmin riwaya cewa ashe jahala tana iya ciratuwa in aka samu cincirin da mutane ko da ba ambace su ba ibhami amin ibhami na iya cirewa idan amintacce ya ce mutanen gari kaza sun bani labari ko wasu jama'a gari kaza yana da bambanci da in ya ce wani mutum kawai idan shi amintacce ne su kuma tarin mutane ne sai wasu malaman suka ce za a karba sai kafa hujja da qadiyar ganin wata cewa an ce jama'atun mustafida haka san mutane da yawa ba dole sai alisa fa sunayen su da garuruwan su da dangin su da halayen su suka ce da haka gun riwaya ma idan wani amintacce yace tarin mutane da yawa ne suka ga mu ko da bai fade su ba za a karba da haka suka karba wannan riwaya wallahu alam haka malaman hadisi suka ce alherin Allah ya kai gare su qultu wa hadithul ghamidiyya lam yukhtalaf fihi annahu salla alaiha sai malam ibnu al-qayyim yace to ala ayi halin dai hadisin waccan mata juhainiyya ne tace ghamidiyya din ita babu sabani akan cewa an yi mata sallah kamar yadda muka ji daga hadisin muslim wa hadisu ma'id imma an yuqala shi ko hadisin ma'id ko dai a ce la ta'aruda bainal alfazihi babu karo tsakanin lafuzin shi fa inna salata fihi hiya du'a'uhu lahu bi an yaghfira Allahu lahu domin sallar da aka ce yayi mishi ma'anarta shine ya mishi addu'a Allah ya gafarta mishi wa tarku salati fihi cewa da aka yi bai sallah ba hiya tarku salata ala janabatihi shine ya kima gawar sallah ta'adiban dalladattawa wa tahziran da kuma tsoratarwa wa imma an yuqala ko kuma a ce idza ta'aradat alfazuhu udila anhu ila hadith al-ghamidiyya ko a ce idan lafuzan hadisin sun yi karo da juna to aje su a gefe ai hujja da wancan da bai da karo kage ginin zai tabbatar dai da cewa ana yi magawar mutumin da aka ma haddi na shari'a sallah faslun mala yace ga wata gaba wa kana idza salla ala mayyitin tabi'ahu ila al-maqabir mashiyan amamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi gawa sallah yana binta har makabarta ya tafi da kafa wannan shine sunna shine asali in ba irin makabartu yanzu da suke da nisa saboda girman garuruwa ba to yafi dacewa a tafi a kafa kuma kowa yayi kokari ya dinga raka gawa jama'a kar mu dinga asaran manyan lada kaga manzo Allah shine shugaban kowa shine limamin kowa limaman yanzu ba sa yin irin yadda yake idan aka yi sallah yanzu sai ko wani limami kawai yana huci kamar katan sa ba zai tafi makabarta ba yana da tsaya kawai a gefe ya kafa dandalin karbar gaisuwa ko cinye abincin marayu kaga ya ki zuwa yin sunna ya kafa bid'a da haka ya ku limamai ya ku shugabanni da manyan gari ku dinga zuwa ana rufe gawa da ku wa hadhihi kanat sunnatu khulafa'ir rashidin min ba'di wannan kuma ita ce sunna halifofin shi shiryayyu a bayan shi wa sanna liman tabi'aha in kana rakiban an yakuna waraha wanda ke bin gawa idan yana kan abun hawa ne to babu laifi sai ya dinga bin ta a baya shi kar ya shiga gabanta wa in kana mashiyan an yakuna qariban minha idan yana tafiya ne a kafa ya zama yana kusa da gawar dan rakiya a cikin abin nan ma'anar rakiya shine ka zama kana kusa da mutumin da kake rakawa amma ba ana tafiya da gawa kai kuma kana wajen kilomita 1 baya kaga ba tafiya ku 1 ba kenan imma khalfaha ko dai ka zama kai na ƙasa a baya au amamaha ko a gaban gawan au an yaminaha ko a damanta au an shimaliha ko a hagu duk inda ka tsaya akwai si'a a ciki wa kana ya'muru bil isra'ilha annabi sallallahu alaihi wasallam yana umari da a gaggauta kai gawa hatta in kanu layarmuluna biha ramlan ramalan har ma zaka ce kamar ana sassarfa kamar za a taka da gudu wa amma dabibun nasil yawma khutwatan khutwatan amma wannan slow motion tafiya da ake irin tafiyar hawainiya da ake yi a yanzu tun a zamanin su kenan khutwatan khutwatan ana takawa slow march irin na corona ko fabid'atun makruhatun mukhalifatun lis-sunnah bid'a ce a bar kyama ta saba wa sunna irin jana'izar krista da yanzu musulmai suke da irin jana'izar da ƴan shi'a suke a taho da gawa ana tafiya ana daga kafa ana rawa tukunna sannan a tsara takawa a tsara daga wata a rawa da ita a taka tafiyan minti 3 sai a minti 15 kuma ane ana kida wannan ba addinin musulunci bane ba daidai bane za a tafi da gawa ne tafiya ta dabi'a cikin sauri in ma a mota ne haka za a taka mota takawa ta dabi'a ba gudun fanfalaki ba kun za a je a hatsari ba kuma tafiya wanda za a ce ba gudu ake ba wa mutadamminuhu at-tashabbuhi bi ahli kitabi wal yahud kuma wannan abin da ke cikin shi kamantakeke ne da yahudawa kirista da nasara sune suke yin wannan jana'iza wa kana abubakarata yarfa'u sawta ala man yaf'alu dhalika sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubakara idan yazo ya ganka ana jana'iza kana irin wannan tafiya yana kan abu hawan shi sai ya daga bulala kamar zai buga maka yace ƙara sauri wa yaqulu laqad ra'aytuna wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama narmulu ramalan ina iya tuna mu da manzon Allah muna tafiya ne da sauri da sauri haka Abu Dawuda ya fitar da wannan riwaya da al-Imam an-Nasa'i da Tayalisi da Ahmad da al-Imam ainihin wato Tahawi a cikin Sharh Ma'ani al-Athar malan ainihin Zahabi ya inganta wannan riwaya da al-Imam an-Nawawi haka ainihin wato malan Muhammad Nasiruddin al-Albani da haka hadisi ne ingantacci wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa'alna nabiyyana sallallahu alaihi wasallama anil mashi ma'al janazati mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin ainihin wato yadda ya kamata a tafi tare da gawa fa qala sai manzon Allah yace madunal khabadi ayi tafiyar kasa da ainihin wato gudu ya zama ba gudu ba sassarfa din kenan sai dai wannan riwaya da'if ya ce malal albani ya tabbatar da rauninta a cikin littafin da'ifu abi dauda a lamba ta 698 riwaya ce wanda ainihin bata inganta ba saboda a cikin isnadin ta akwai wani mutum mai suna Yahya ibn Abdullah Taimi da kuma Abu Majid shine Aib ibn Nadla shi Abu Ma'iz din majhuli ne ba a san waye shi ba shi kuma wancan Yahya dan Abdullah At-Tamimi shi kuma malamai suka ce layyunul hadith haka Ibn Hajar ya faɗi maganganu akan sa a cikin littafin Taqribut Tahdhib wallahu ta'ala a'lam wa kana yamshi idha tabi'al janazata wa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tafiya idan an zo da gawa kuma yakan ce lam akul li arkaba wal mala'ikatu yamshuna ni bana so na hawa wani abun hawa alhalin mala'iku suna tafe ne a ƙasa fa idan sarafa anha farubbama masha wa rubbama rakiba amma idan aka gama abin nan wato sallah aka dawo daga makabarta a wajen dawo wani lokaci sai ya hau abun hawa wani lokaci kuma ya tafi a kafa dan yanzu kuma kowa zai tafi inda ya fito ne ba tafiya ce ta jima'iyan ba wa kana idza tabi'aha lam yajlis hatta tuda annabi alayhi salatu wassalam ya kasance idan ya raka gawa baya zama har sai an ajiye ta a cikin kabari, sai dai wannan mansukhi ne jama'a. Ina fata mun gane wannan. Farko idan aka kawo gawa babu wanda zai zauna sai an saka ta a makwancinta dan girmamawa ga gawar, za a ci gaba da tsayuwa har sai ta shiga cikin makwancinta, cikin hufura din, cikin ramin kabarin, sannan kana iya samun wuri ka zauna ko ka tsuguna. Amma daga baya wannan hukuncin ya canza. A karanta littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, Malam Albani ya tantance bayani game da haka. Wa qala, manzo Allah yace idza tabaytumul janaza fala tajlisu hatta tuda, idan kun bugawa to kar ku zauna har sai an saka ta a kabari. Al-Imam al-Bukhari ya tada wannan riwaya a cikin Sahih al-Bukhari ainihin wato daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, haka Abu Dawud shi ma ya fitar da ita. Sai malai yace qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amma malamin mu Shaykhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta mishi yana cewa wal murad wad'uha bil ard, abinda yake ake nufi aje ta a ƙasa, ba ajiye ta a cikin kabarin ba. Qultu, ni ko malam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sai nace qala Abu Dawud, Abu Dawud yace rawa hadha al-haditha al-Thawri an Suhail an abihi an Abi Huraira qala, a cikin wannan riwaya daga Suhailu daga baban shi daga Abu Huraira yace a cikin riwayar hatta tuda bil ardi, har a sanya ta akan ƙasa. Wa rawahu Abu Muawiya an Suhail qala, a riwayar Abu Muawiya kuma yace hatta tuda fil lahad, har sai an sanya ta a cikin ramin lahad. Qala wa Sufyanu ahfadu min Abi Muawiya, Sufyanu yafi karfin hadda fiye da Abu Muawiya. Wa qad rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi an Ubadah ibn Samit qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqumu fil janazati hatta tuda fil lahad. Sannan kuma an samu ha ila yau Abu Dawuda da Tirmidhi sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hannun sahabi Ubadah ibn Samit cewa manzon Allah ya kasance idan aka zo da gawa baya zama har sai an sa ta a cikin kabari. Inda yake wannan riwaya bata tabbata ba, gashi yace lakin fi isnadihi Bishr ibn Rafi', akwai Bishr dan Rafi' qala Tirmidhi laysa bil qawi fil hadith, Tirmidhi yace wannan mutumi ba mai karfi bane a cikin hadisi. Wa qala al-Bukhari la yutaba'u ala hadithi, ba a raka shi akan hadisan shi, ma'ana abun watsi ne kenan. Wa qala Ahmadu da'ifun, Ahmad yace da'ifi ne. Wa qala Ibn Ma'in haddatha bi manakira, ya kawo hadisai abun kyama. Wa qala An-Nasa'i laysa bil qawi, Nasa'i yace ba shi da karfin riwaya. Wa qala Ibn Hibbana yarwi ashiya'a mawdu'a ka annahu al-muta'ammidu laha, yana ruwaito hadisan ƙarya kamar da gangan kuma yake. Kaga wannan gaba ɗaya malamai sun gama yi mishi bindiga, sun mishi rubdugu wannan gaba ɗaya, bai da wani sauran alheri a riwaya ko. Abin da yake so yace jama'a shine fassara da ra'awa hadisin hatta tuba'a bil ardi, shin a aje gawar yadda ake aje gawa a gefen kabari, yadda daga nan za a zirata zuwa cikin kabarin, ko ko har sai an aje ta a cikin kabarin, shine ya kawo cewa riwaya biyu ce. Akwai riwayar Sufyanu wanda kuma ya fi Abu Muawiya kyakkyawar hadda, dan haka a zahiri yana karkata zuwa ga riwayar Muawiya Abu Sufyana ne da yake cewa, riwayar Sufyan da yake cewa har a sanya ta a cikin kabari. To wannan riwaya kuma haka ne ko, a sanya ta a cikin ainihin wa Sufyanu yafi Muawiya ko, shine mai riwayan har a sanya ta a cikin a ƙasa shi Sufyanu, shi ko Muawiya har a sanya ta, Abu Muawiya har a sanya ta a cikin kabari. Yana karkata zuwa ga riwayan ainihin Sufyanu cewa har aje ta a ƙasa, wanda Ibn Taymiyyah ya fassara hadisin da ma'anarta. Ala ayi halin dai hadisin an daina aiki da shi saboda daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza hukuncin kamar da ya tabbata a cikin riwayoyi ingantattu a karanta littafin Ahkamul Janaiz kamar yadda na faɗa. Dan haka jama'a babu laifi da zaran an kai gawa, sawa'un an aje ta ko ba aje ba, tana cikin mota ko tana kan wani abun hawa, babu laifin kana da buƙatar zama, zaka iya neman wani wuri ka zauna ko ka tsuguna ko akan bulo, amma ba a zama akan kabari. mu kiyaye wannan jama'a a daga cikin kurakuran da mutane suke sai mutane su barbaza a cikin makabarta sai su samu kaburbura sai su zauna wannan kuskure ne ya saba wa addinin Allah mu kiyaye wannan jama'a sai ka dawo ta bangaren da babu kaburbura sai ka zauna ba wai abu ne da yake na wasa ba dan wani zaga an mishi magana sai ya mai da abun wasa ko ra ce mallan nan kabarin sai ce ai kowa ma gawa ce ba daidai bane wannan shari'a ta hana akwai abubuwa da dama da mutane suke a makabartu ba daidai bane sai sun kiyaye su ratsa kaburbura da takalma da ainihin zama akan kabari din da kuma abubuwa dai ga sunan munana iri daban-daban zaka tarar mutane suna yi idan an je makabartu ta'arifu wa tunkir wannan abubuwa ba daidai bane ya kamata ɗan uwa su ainihin wato nisance su jama'a mu dinga tuna cewa waɗannan gidaje makwantan mu'mine ne suna da daraja suna da alfarma kuma suna da haƙƙi akan ka mutunta su sannan kuma kai ma zaka je tare ka kwanta a wajen sannan kuma shari'a ta bada ka'idojin yadda ya kamata a mu'amalance su bai kamata ka saba wa abubuwan da shari'a ta karantar dangane da mu'amalantar ainihin kaburbura din ba wallahu ta'ala alam sai malam yace fasdul ga wata gaba ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاه على كل ميت غائب baya daga cikin shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani mutum da ya mutu a wani gari can daban sai an mishi salatul ghaib salatul ghaib shine mutum ya mutu a mishi janaiza a garin da ya mutu ko ba a mishi ba wallahu alam sai ku zo ku kuma wani gari daban kun ji labarin rasuwar shi sai ku ga kuna da bukata kuma ku mai sallah sai ku fita limamin ku ya tsaya a gaba babu gawar a ja sahu ai kabbara irin yadda aka saba guda hudu ko biyar ko makamancin su wannan ita ake ce masalatul ghaib manzo Allah yayi masarki na jashi irin wannan sallar to amma kamar yadda zamu ji mutu hakikin shine ana yi mutumin da ya mutu ne a inda kasar kafirai ce bai samu musulman da zasu mai sallah ba ko a irin wannan zamanin misali mutum ya mutu a irin munanan hatsarin mota da ake dinnan yanzu ya zama ba a samu gawo ba gaba ɗaya ta kone ko kuma an je an musu mass burial idan yan rasulci suka yi suka tarda an yi hatsari gawoki sun yi kata-kata ko sun zama abin nan unrecognized ba a iya gane su sai kawai su ɗiba su saka abubuwan gawa akwai abin nan corps cloth rigar gawa da ake sakawa kamar kace kamar maka abin nan ne likafani ne na nasara ko sai su zuba a ciki kawai sai su je sai su samu wuri sai su rufe suna yin irin wannan to idan akwai musulmi dan uwanmu a ciki babu laifi sai mu zo mu ce to jama'a wani yayi tafiya amma yayi hatsari a wuri kaza ya mutu ba a samu gawawakin su ba saboda yanayin hatsarin da haka yau karfe kaza za mu mishi salatul ghaib ko gobe karfe kaza ko in an yi sallar juma'a za mu mai salatul ghaib wannan fa daidai ne jama'a na sani duk da aka fara yi za a yi surutu kamar ba a taba jin abun ba saboda garin nan ya gajere wannan surutu ko mun gano wanda ke jama'a murin da duk wani namu ya mutu haka za mu mishi saboda karatu ne mun karanta kuma ka'idar mu shine muna karantawa ne muna yake dashi a san wannan dan kan wani ya ce mun kawo wani sabo ba sabo bane kada wani sarki wata rana ya ce bai da ba ba ruwan mu dashi ko mun gano wanda ke jama'a ba ruwan mu dashi ba ruwan shi da mu kawai to dan haka sai a haɗu sai a yi mai sallar gawa irin yadda aka saba amma in dai har ya tabbata an yi mai sallah a can inda ya rasu to ba sunna bace shine abin da yake shari'a nan dan tun a zamanin su ya shahara faqad mata khalqun kathirun min almuslimina wa hum ghayyibun an samu musulmai da dama da suka mutu ba a inda manzon Allah yake ba a cikin gaiba a wani gari falam yusalli alaihi manzon Allah bai musu sallah ba wa sah anhu annahu salla ala najashi salatuhu almayit amma ya tabbata kamar yadda bukhari ya ruwaito da al-imam abu dauda muslim ma ya bidar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana jashi sallah irin ta gawa fakhtalafa an-nasu fi zalika ala thalathati turuqin wannan yasa malamai suka yi sabani kala uku ahaduha abu na farko anna hadha tashri'un minhu cewa wannan shari'a ce wa sunnatul lil ummati as-salatu ala kulli ghaibin kuma sunna ce ga al-umma ai sallah ga duk wani wanda ya mutu a wani waje daban wa hadha qawlu shafi'i wa ahmad fi idan riwayatayn anhu wannan shine mazhabin Imam Shafi'i da Imam Ahmad a ɗaya daga cikin riwaya biyu da aka samu daga gare shi wa qala Abu Hanifa ta wa Malik hadha khassun bihi Abu Hanifa da Malik suka ce khususiya ne walaysa zalika li ghairihi suka ce babu wanda ya halasta yi wannan qala ashabuhuma taliban wannan makarantu guda biyu na Abu Hanifa da Malik suka ce ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه dan abu ne mai yuwa ya zama Allah ya nuna wa manzon Allah makaragawa ainihin wato najashi sai manzon Allah ya mata sallah wa huwa yara salatuhu alal habiri almushahad yana ganin shi kamar irin sallar da yake magawar da take wajen gaskiya ne wannan wa in kana ala masafati min albudi koda ko yana nesa wasahabatu wa illam yarau sahabbai koda ba su gan shi ba shi gawar najashi din fahun tabi'una lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati ai suna bin manzo Allah ne akan sallah qalu suka ce wa yadullu ala hadha abinda ke tabbatar da wannan ko yake kara mishi karfi annahu lam yunqal anhu annahu kana yusalli ala kulli alghaibin ghairi a ghairu cewa bai kasance yana yin sallah akan duk wani wanda baya nan ba in banda najashi din nan wa tarkuhu sunna barin yin sallar da yashi ma sunna ne kama anna fi'luhu sunna kama yadda ayyukan shi sunna ne ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يغائن سرير الميت من المسافة البعيدة باب وندى زي سامها لنغن مكرقاوة دغنن باين النبي كنن دغنيسا ويرفع له حتى يسلي عليه كو أنونا مشو أنه مكراه يمتى صلى باب ونوالين دي ساموانا فأولم أن ذلك مخصوص به داك سي أكا غانا وانا خصوصيا وقد روي عنه أنه صلى على معاوية ابن معاوية الليثي وهو غائب كما أرويتو تشيوى من زالة صلى الله عليه وسلم يائم أينه ونن صاحب من سنة معاوية ابن معاوية الليثي صلى أما بايانا ولكن لا يسيه سيريبة إنغنتبا الإمام البيع كيف تدى رواية أتكي إسناد أنت أقول ألاو دان زيت ألاو دان زيت كما متروكي نجمع وفي إسنادي غشنا يتشي فإن في إسناده الألاء ابن زيد ويقال ابن زيدل قال علي بن المديني كان يدأ الحديثة قد تنكر حديث جبني ما ورواه محبوب ابن هلال عن عطاء ابن أبي ميمون عن أنس هكذا نقوم بها كي يقال فتر واتهنير أينه واتو محمود دن محبوب دن هلال دق عطاء دق أبو ميمون دق أنس دم مالك قال البخاري لا يتابع عليه بخاري يتشي وانا محمود دن هلال دن شما متروكي نباء بنش أكم مغنس باء بنش منكر الحديث نشما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يسل عليه فيه سلي عليه صلاة الغائب أبن ديك دي دي شيني متمن دبايا وجن ين يمت أون غرن دبامي صلى با وزائي مش صلى كما كان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما يدى من زال الله ونجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يسل عليه dan ya mutune tsakankanin kafirai ba mai sallah ba wa in sulli alaihi haythu mata idan ko an mishi sallah inda ya mutu lam yusalla alaihi salatul ghaib ba za a mai sallar ghaibi ba li anna al farda qad saqata bi salati al muslimina alaihi dan farillar ta fadi tunda musulmai sun mai sallah wannan haka ainihin ibnu taymiya ya fada kuma kafin shi akwai al imam al khattabi abu sulaimana a cikin maalimus sunan shima haka ya tantance wannan kaidar wa qala wa nabi sallallahu alaihi wasallama salla ala alghaibi wa taraka wa tarakahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla akan wani gaibi wanda baya nan wa tarakahu wa tarkuhu wa fi'luhu aw tarakahu wa fi'luhu wa tarkuhu sunnatun yayi salla wa tarana kuma bai yi ba da yin shi da bare shi duka sunna ne wa hadha lahu mawdi'un inda yayi akwai dalilin wa hadha lahu mawdi'un inda ya bari akwai dalilin da aka sai a tantance ina ne yayi ina ne bai yi ba da aka duba sai aka ga inda yayi shine inda kafirai ne suke tsakankani su mamata inda kuma bai yi ba inda mutun ya mutu a tsakankanin ƴan uwan shi musulmai wallahu a'lam wal aqwalu salasatun fi madhhab ahmad akwai maganganu guda uku a madhabin ahmad asahhuha ab mafi inganci hada tafsir shine wannan magana dalla dalla da akai wal mashhur inda ashabihi as-salatu alayhi mutlaqan didda yake abinda ya shahara daga ƴan makaranta imamu ahmad shine yi magawa sallah ta salatul gaib mutlaqan kai tsaye matakar ta mutu ba a garin da kuke ba kai kuma ta sallah wannan shine sharai daga makaranta imamu ahmad amma ba shine ingantacce ba kaji abin da ya inganta shine wannan da ibnu taymiya muka ji an hakaito mana daga gare shi zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba zamu za mu ainihin karisa wannan fasli da ke magana akan abin nan sallolin janaiza ko to idan muka kai karshen shi insha Allah sai kuma mu tsaya mu yi waɗannan maganganun da za su zama cikamakin wato babukan janaiza din nan dangane da fassara hadisin can na inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman in Allah ya so. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum. Na'am.